This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Gumenta nake da Muhammad Hafiz Babalu da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shiri na daren yau Litinin. 19 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a ci cewa mutane 16 ne suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar shan miyar ganyen lalo a jihar Zamfara. Haka kuma wani kamfanin kasar Burtaniya zai fara wani aikin samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana a jamhuriyar Nijar. Daga nan sai shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai kawo mana. Sai kuma labaran wasanni zai muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Jawabin da Joe Biden zai gabatar a yammacin Litinin din nan a babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago da ke jihar Illinois ba shi ne ainihin wanda ke cikin zuciyarsa ba. Yayin da COVID ta sa aka yi babban taron DNC 2020 ta kafar intanet, taron na wannan mako zai kasance na farko inda Biden ya karbi naɗin nasa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar da kansa, da za a taya shi murna a yanayi na daban. Yayin da 'yan jam'iyyar Democrat za su yi fatan cewa zai samu wani mulki na biyu kamar magabatansa Barack Obama da Bill Clinton. Wannan shi ne shirin har zuwa ranar 21 ga watan Yuli, ranar da Biden ya ba da sanarwar cewa yana cika alkawarinsa na ci gaba da shugabanci zuwa wani lokaci, da kuma goyon bayan mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta mai gurbinsa. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa na cimma manufofinta da har-haren da ta kai kusan makonni biyu a yankin Kursk na ƙasar Rasha, tare da samar da wurin fakewa a kan ƙarin hare-haren Rasha da kuma zirga-zirgar dakaru daga kan iyakar Ukraine. Zelensky ya ce, muna cimma burinmu. Kyiv ta aika da dakaru zuwa kan iyaka a ranar 6 ga watan Agusta a wani harin bazata, hari mafi girma da Ukraine ta kai tun lokacin da Moscow ta kaddamar da cikakkiyar mamayar Ukraine a watan Fabrairun 2022. Yayin da dakarun Ukraine ke fafutukar yaƙi a gabashin ƙasar, Kyiv ta kuma ce kutsawa cikin ƙasar Rasha na da nufin tilastawa Moscow don tattaunawa kan shawarwari na gaskiya lokacin da za a gudanar da duk wani taron sulhu na kawo ƙarshen yaƙin, kodayake a halin yanzu babu wanda aka shirya. Ukraine ta ce ta kama ɗaruruwan sojojin Rasha da aka ɗauka daga yankin Kursk. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar na tsagaita wuta a zirin Gaza ka iya zama dama ta ƙarshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su, da kuma kawo ƙarshen faɗan da ke tsakanin Hamas da Isra'ila. Blinken ya faɗa yau Litinin a Isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci, mai yiwuwa mafi kyau, watakila na ƙarshe na damar dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida don samun tsagaita wuta da kuma ɗora kowa a kan kyakkyawar hanya ta ɗorewar zaman lafiya da tsaro. Blinken ya gana da shugaban ƙasar Isra'ila Isaac Herzog a yau Litinin, kuma ana sa ran zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaro Yoav Gallant a yau da yamma. Wannan ita ce ziyara ta tara a yankin tun bayan da aka fara rikicin a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Masu shiga tsakani daga ƙasashen Amurka, Qatar da Masar sun gana a birnin Doha makon da ya wuce don tsara sabuwar yarjejeniyar, kuma ana sa ran za a ci gaba da tattaunawa alƙahira a cikin wannan makon. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron gabar tekun China sun zargi ƙasar Philippines da cin karo da wani jirgin ruwan China da gangan a kusa da Sabina Shoal, wani sabon batu a rikicin yankin tekun kudancin China. Jami'an tsaron gabar tekun China sun ce wasu jiragen ruwa biyu na Philippines sun shiga cikin ruwan da ke kusa da gabar tekun, inda suka yi watsi da gargaɗin da 'yan China suka yi musu, kuma suka yi karo da ɗaya daga cikin kwale-kwale na ƙasar China a safiyar Litinin ɗin nan. Hukumomin Philippines ba su ce komai ba game da haɗuwar da aka yi a kusa da wurin da ake takaddama a tsibirin Spratly, inda kasashen Vietnam da Taiwan suka yi ikirari iri daya. Daga ƙarshe, Birtaniya za ta yi amfani da matakan gaggawa don tsare waɗanda ake zargi da aikata laifuka a ɗakunan ajiyar masu laifi na 'yan sanda, har sai ta samu sarari a cikin gidajen yari da ke cike da cunkoson jama'a, bayan da 'yan sanda suka kama ɗaruruwan mutane saboda tarzoma da ta ɓarke a wannan watan. Gwamnatin Prime Minister Keir Starmer ta faɗa a yau Litinin cewa an kama sama da mutane 1,100 da ake zargi da aikata laifukan wariyar launin fata da ake yi wa bakin haure da musulmi, da ya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin wuri a gidajen yari, wanda tuni ya tilasta wa ministocin ƙasar suka ce za su ba da damar sakin wasu fursunoni da wuri. Sabon matakin na wucin gadi na nufin cewa za a gayyaci waɗanda ake zargi zuwa kotu ne kawai idan aka tabbatar da cewa akwai ɗaki da ba kowa a ɗaya daga cikin sama da gidajen yara 100 a faɗin ƙasar, amma kafin lokacin za su ci gaba da zama a ofishin 'yan sanda.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Zamfara, mutane 16 sun gamu da adalinsu sanadin shan miyar ganyen lalo a ƙaramar hukumar Anka. Wannan iftira'i da ya afkawa iyalan wani bawan Allah, kamar yadda wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya bi diddigin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗu mana.
Su dai wa'annan mutanen 16 sun mutu ne a wani ƙauye da ake kira ɗaki 8 da ke ƙaramar hukumar mulkin Anka a jihar Zamfara sakamakon shan wata miya ta wani ganye da ake kira lalo. Alhaji Lawali Abdullahi magidanci ne da ya rasa mutum 6 daga cikin mutanen 16, ya yi mani ƙarin bayani akan faruwar lamarin.
Abda lalata sun ka ego yara a kada gidan makwabcina, da an ka kada miya sai a gidan makwabcin nau sai aka ba su a hannun gida na abincin. Yamma saboda da aka ba su da suka ba su a hannun gida na to nan abin saboda za abin da ya tashi to mai gidan nan makwabcina duk sun rasu. Saura jariri guda ɗaya mai wata uku sai iyalina nan sun shidda da tafiya da matata shidda dai nan gidana sun rasu.
Ya ce yanzu haka dai akwai sauran wasu mutane da ke kwance asibiti suna shan magani duka sakamakon shan miyar ta lalo.
Sai masu jinya yanzu waɗanda annan mutum 9.
Husaini Muhammad Rafi Ekuriya shi ne hakimin garin ɗaki 8 ya ce mutuwar mutanen ta faru ne sanadiyar shan miyar ta lalo da suka ɗebo a wata gona da aka riga aka yi feshin maganin ƙwari.
Feshin magani aka yi na wani magani wanda ake kira sifodi da misalin ƙarfe ɗaya na rana ranar Alhamis, sai suka zo yara na ƙanana ga wurin sai suka ɗebi wannan ganyen ana kiran shi miyar lalo, wanda miyar lalo aka kira ne sai suka sai da shi. To kuma Allah ya kawo al'amarin shi wanda ya heshi ya gaya masa cewa to ya heshi da wurin.
Shi kuwa kantoman na ƙaramar hukumar mulkin ta Anka Honorable Bashir Musa Anka, bayan da ya bada tabbacin faruwar lamarin da kididdigar yadda lamarin ya faru, ya ce a gwamnatance sun ɗauki matakin warda kan jama'a akan hatsarin amfani da ganyen da ake ɗebowa daga gonaki sakamakon feshin maganin ƙwari da yanzu haka ake yi a gonaki a yankin.
So lokacin da aka kira da aka faɗa man an fara ruwa saboda ranar Juma'a kaman an yi ne ana ruwa haddare. So sai na kira Director Health Imo na ƙaramar hukumar mulkin ta Anka, sai muka ga muna da sauran mutum 7 waɗanda ga sunan zazzauni su ma ba daidai suke ba suna cikin wannan rashin lafiyar. Nan take ƙaramar hukumar mulki ta ɗauko motoci muka tura su suka zo Gusau tare da sakataren ƙaramar hukumar mulki ta Anka, aka je da su asibiti.
To sai dai Dr. Yusuf Abubakar Haske, Director da ke kula da lafiyar umma kuma jami'in lafiya da ke kula da kariya da yaɗuwar cututtuka a jihar Zamfara, ya ce a hukumance mutane 12 ne aka ba su tabbacin sun mutu sanadiyar lamarin, kuma yanzu haka suna akan kulawa da sauran mutanen da suke a raye.
Ba mutane 16 ba ne, 12 ne suka rasu. Irin da waɗannan lamurra suna faruwa ba yau ne aka taɓa samun irin wannan ba, kwanaki an same shi a jihar Sokoto kuma sannan waccan shekarar ma mun samu. To amma abin da muka sa gaba yanzu shine wayar da kan al'umma, domin a wayar mu da mutane kansu su daina shiga cikin gonaki suna ɗebo ganyayyakin da ake ci saboda ba su sani ba ko da an yi feshi irin wannan.
A bisa al'adar mutanen karkara, a lokutan damana suka yi amfani da danyen ganye na lalo wajen yin miya, wasu saboda daɗi, wasu kuma saboda samun sauki a wannan yanayi domin cinto da sauran kaluna abincin da suke amfani da miyar ta lalo wajen ci. Ƙarshen rahoton kenan, Abdulrazzaq Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
To Allah ya ji kansa ya gafarta musu a gaida Abdulrazzaq Bello. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wani kamfanin kasar Birtaniya mai suna Savannah Energy ya fara aikin samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana a jamhuriyar Niger. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Haruna Wambako ya haɗo mana.
Yoba hambare Bazum Muhammad da kan karagar mulki ne kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko sai da yawo ta karkabawa jamhuriyar Niger ta kunkumai ciki ko har da cirewa ƙasar wutar lantarki daga tarayyar Najeriya kuma tun wannan lokacin ne ƴan ƙasar da hukumomin mulkin sojan ƙasar suka suma tunanin hanyoyin kaucewa sake fadawa wannan matsalar abinda ya sa waɗansu ƴan ƙasar ta Niger da wata kungiyar ƙasar Birtaniya mai suna Savannah Energy suka suma aikin dasa turkan na'urori masu amfani da bugawar iska da zai baiwa kasar ta Niger megawatt 250 na wutar lantarki a garin Magarya Makera tsakanin gundumomin Malbaza da Madawa a cikin jihar Tawa, inda tuni da ministan makamashin kasar Professor Ahmadu Hawa da rakiyar gwamnan jihar Tawa suka garzaya a wurin don neman ganin kamfanin ya gogota wannan aikin tare da kammalawa a cikin lokaci. Kanal Umaru Tawaye shine gwamnan jihar Tawa.
Wanda ke aiki da iska ranka sai mu ce alhamdulillah saboda na harko dai nan wannan jiha ne an ka zaba kenan ni akan gwamnan jiha din ce dole in ce lalle na jiha din haka nan tun da cikin jiha ta ce bayan wannan kuma minista mai kula da wannan fanni ta mata har da ita muke ita ce ta jagoranci ma wannan ziyara da muke don duka abubuwan da ya kamata ta kwatanta ke tana tare da wannan project ke don duk abun da ya kamata a yi musu saboda aiki ta yi yadda ya kamata don ita ta ɗauki wannan nauyi wanda za ta tanyo su da abubuwan da kamata don kenan mu sai mu ce alhamdulillahi bisa kan lalle nawa ga jiha in ka samu an kai wannan projectin lalle Niger da kanta za ta yi ta bisa kan matsala ta harkar lantarki kamar yadda kun kasani mun sha wahala bisa kan harkar lantarki don kenan bisa kan wannan ne muke ce alhamdulillahi a yi kokari wannan projectin a samu a yi shi saboda in an kai shi lalle Niger za ta yi cikin matsala ta harkar lantarki don bisa kan wannan ne muke gode mu wannan mutanen ko muna ƙara ba su kuzari bisa kan duk ayyuka wanda ya kamata su yi bisa kan lalle wannan project ke a samu a yi shi bisa kan lokaci kuma bisa kan ka'idodi yanda sun ka dauka.
A cewar Jafaru Sarkin Shanu masanin al'amuran kasa da kasa, ai sai dai godiya tunda aka samu ɗan kasar ta Niger masu irin wannan fasahar inji sa.
Yo irin wannan energy da kaka ji ba karamin energy bane. Dan ba energy bane wanda zaka je sai ka so gasol ka zo motar ka same shi. Energy yau ne sai man abu ne na iska na kake. Wannan kuma kasan sai babba fasaha. To an ce ɗan Niger akwai su cikin duniya wanda ke da wannan fasaha sai mu ce alhamdulillah. Kuma zai kawo taimako sosai.
ƴan kasar na ci gaba da murnar ganin hakan ta tabbata don samarwa matasa ayyukan yi da girka masana'antu manya da kankana da zai sa kasar ta take zuwa layin kasashe masu dogaro da kanun su.
Adamu Samdi mai canji sabon tasha. Abinda ai muke ta fata mu ƴan kasa a samu nauyi ya rage ma kasa tunda in akwai kamfuna ko akwai wannan wuta ta lantarki ta kasa ko mu talaka ko mu ƴan kasa za mu jin saukin biyan fakaciyar.
Ai dama tintini Turawa tauye mu ne suka yi kuma dukkan taimakon da suke mu ba irin taimakon da muke nema bane. Daga sanadin tsinke wutar nan da aka yi ya sa gashi yanzu za a yi tunani a yi wuta har megawatt wajen 200 da wani abu. In aka samu ko Allah ya sa aka yi wannan abun zancen matsalar wuta ta kare.
Ya biya maraji ta wannan fata da za a samu na yankin jihar Tawa kusan megawatt 250. To sai mu ce alhamdulillahi Allah ta'ala ya kara kamu na karshen wannan matsaloli na wuta.
Gwamnan jihar na Tawa Kanal Umaru Tawaye ya ce wannan husahar ta ɗan ƙasar ta Niger da kamfanin Birtaniya ba ta da illa ko sun makala zaratin ga muhalli.
Proje ne wanda bai da cikas kamar sun ka wadi makiyaya da komi da komi suna su kiyu da inda wannan proje ke zai don kenan ai babu wata matsala kenan.
Wannan aikin zai baiwa ƙasar ta jamhuriyar Niger damar samun kaifin wutar lantarki da zai kai kashi 22 cikin 100 na buƙatar ƙasar baki ɗaya yayin da za a amfani da turka 45 da zai bada gigawatt kusan 800 a kowace shekara. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gai da Haruna Mamman bako kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan.
Tafiya mai da
Shirin nazo muku ne daga nan Washington DC ga masu sauraron mu a FM. Baya ga ka a duk lokacin da ake so, za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Fitina barki ta jaba ta fita. Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawota aka nan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashin
masarai. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki.
Asabar 17 ga watan Agusta mun samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din. Na buga ma shi famanin sakatare na ma'aikatar waya shin an yi kididdiga assessment na diya ko ko wacce oda ce kawai aka ba su.
Ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi.
Yau shirin na jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya inda gwamnatin jihar ke aikin rusa kadarorin al'umma waɗanda a cewarta an mallake su ne ta haramtacciyar hanya. A daga ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe.
Madalla masu ware ana ci gaba da dambarwa tsakanin wasu attajirai da 'yan kasuwa mamallaka cibiyoyin hada-hadar cinikayya da tattalin arziki a Sokoto birnin Shehu biyo bayan matakin gwamnatin jihar na rusa musu kadarori da gine-gine duk da cewa sun kiyaye da dukkanin sharuɗa da ƙa'idojin da dokar ƙasa ta shimfiɗa na mallakar fili da na aiwatar da gine-gine. Galibin waɗannan gine-gine da ake kira plaza sun zama cibiyoyin da jama'a ke hada-hadar tattalin arziki a sassa daban-daban na birnin Sokoto. Tun bayan kafarta a watan Mayun bara, gwamnatin jihar ta Sokoto ta sanya alamomin rusau a wasu muhimman gine-gine mallakar 'yan kasuwa da attajirai. Saboda a cewar gwamnatin, ko dai an mallaki filayen ba bisa ka'ida ba ko kuma an gina su ta hanyar da ta saba wa doka. Rahotanni sun ce gine-ginen kasuwanci da ake kira plaza kimanin 10 ne gwamnati ta rusa. Abokin aiki Maman Nasir ya bibi halin da ake ciki game da wannan aiki na rusau a Sokoto kuma ga rahoton da ya hada wannan fili.
A halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin Sokoto, muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar Murtala bawan Allah mai niyo. Na kuma tambaye sa me ya zafi haka, ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi, amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa.
Ana ce mai tsalhasi ko bayan na sai na fara aiki sai APC ta ci zabe. Da APC ta ci zabe ta huye ce min wurin nan shi ya taba nema nai bai samu ba. Amma yanzu tun da APC ta dawo lalle magana te tana nan. Mun zo nan su da Sokoto, mun zo Lion Housing, sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki. Dan shi hakkar ga dirilin danga da an kai da ciko nasa sama ga tifa 2300 wurin nan. To yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya da Hausa sama jigon APC na Sokoto sanata sarkin yamma. To shi sanata da kai ne ni muyi magana da shi. Na roki alhormate to duk dai abin baye ba. To da ƙarshe ne ni tabbatar da kwace ɗaya
na. Na tuntubi kakakin sanatawa mako Bashir Abubakar akan wannan batun, amma ya ce ba sanata ya ruso ba gwamnati ta yi. Don haka ba abin da zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje Safiyu da tsarin birni Barista Nasiru Aliyu Dan Soho ya amsa wannan tambayar da cewa
to wannan ba zan sani ba. Tunda ba ni ba mutum mai tsalhasi da bane kuma sanata magata ga da maka ba abokin shawara ta bane. Abinda kawai ni sani a matsayina na commissioner shine wuri ne inda ake son azahi gidan sama. An yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin ƙasa ce mai zurgawa. To kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yayi abun yake. idan hukuma tace ka tsaya ya kamata ka tsaya.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an more.
Kafin wannan hasarar da Murtala bawan Allah ya yi, sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunansa akalla fiye da goma a kan titin Ali Aƙilu. Aminu Magaji, tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto, aikin na rusau ya shafi ginin da yake yi, kuma ya ce sai da ya gabatar da takardunsa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa, kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne.
Babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ina gida wani lokaci sai sabna minister of lands and housing wato director town plan ya zo da daddare misalin kare 10:30 ya kawo man takarda takardar nan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni a Zagarot sai kwatsam asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi permanent secretary na ma'aikatar waya na tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi shin an yi kididdiga assessment na diya ko kuwa ce oda ce kawai aka ba su
to ko me commissioner zai ce akan wannan batun
a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin Ahmed Sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su yi muna complain cewa wannan wurin haraba su ce kuma an zo an karba da ƙarfi an hana musu an ba wai kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba
tsohon sakataren gwamnatin Sokoto Muhammad Mai Nasara Ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a riƙa bincike kwakwara kafin a aikatawa mutum
almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan ka rushe wayannan masana'antu ko gidaje zaka iske cewa yan PDP ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shagunan bakin kowar gida bisa ga halacci an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan Sokoto ta tsakiya da sanata Aliyu Magada da dawa muku sa'an nan gwamnatin ta shude wadda muke ciki ta mai girma sanata Aminu Ziri Tambol aka mallaka min takardar shi da cewa an bani wurin
a can watannin baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun yayan jam'iyyar adawa ta PDP da sunan za a fadada titi da kuma shatalitali da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kudaden diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa
gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba kamar yanzu nan Ali Aƙilu in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin garin titin ya da rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi
a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar Sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba
to Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasiru Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana
a gai da Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma sai
a ƙarshen makon nan ne aka soma babata gasanin leg-leg na ƙwallon ƙafar Turai a sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2024 da 2025 a gasar Ingila Manchester City da ta lashe gasar Premier a kakar wasannin da ta gabata karo na hudu a jere ta soma fafutukar kafa wani sabon tarihi na lashe gasar sau biyar a jere a yayin da ta yi galaba a wasanta na bude sabuwar kakar wasannin akan Chelsea da ci biyu da nema a jiya Lahadi shahararren dan wasanta Erling Haaland shi ne ya zura mata kwallon farko a wannan kakar wasannin wanda ya bada adadin kwallaye 91 kenan da dan wasan ya zura wa kungiyar a cikin wasanni 101 chip da ya buga mata tun sa'ad da ya koma City din daga Borussia Dortmund ta kasar Jamus. To sai dai a kasar Spain mai rike da kambin gasar La Liga wato Real Madrid ta soma fafutukar kare kambin nata da ɗin gishi domin kuwa ta kasa samun nasara a wasanta na farko ta buɗe kakar wasannin biyu bayan kunnen doki da ta yi da Mallorca da ci 1-1. Wannan lamarin ya kawo cikas ga fatan sabon dan wasanta da ta saya daga PSG kwanan nan, Kylian Mbappe, wanda ya fitar farko wa kungiyar. To amma kuma tauraron sa bai haska kamar yadda aka yi hasashe ba, hakan kuma ya janyo martanin magoya bayan kungiyar waɗanda suka so mutaccakar dan wasan, har ma wasu ke kwatanta kamun luda yinsa da na tsohon dan wasan Chelsea da kungiyar ta saya, Eden Hazard. Labarin iri ɗaya ne a kasar Italiya, inda zakarun gasar Serie A ta kasar, wato Inter Milan, ita ma ta soma wasanta na farko da kunnen doki da kungiyar Genoa da ci 2-2. Tsohuwar tauraruwar gasar, wato Napoli, ita kan kashin kwarai ta sha a hannun Verona da ci 3-0, lamarin da ke zaman wani babban koma baya ga sabon kocin kungiyar Antonio Conte. Kungiyar ta dauko Conte ne sakamakon rashin tabuka abin kwarai a fafutukar kare kambinta a kakar wasannin da ta gabata, sa'adda ta karkare kakar wasannin a matsayin ta 10 a teburin gasar ta Serie A. Wannan ya sa tuni shi ma ya soma fuskantar fushin magoya bayan kungiyar da wasu suka soma bayyana ra'ayin cewa da alama har yanzu ba a rabu da bukar ba. Conte dai ya fito karara ya bada hakuri kan wannan kashin da suka sha a wasan farko da ya jagoranci kungiyar. To amma magoya baya sun ce san ba za su iya lamincewa hakan ba. Magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Boca Juniors ta kasar Argentina ta gudanar da wata gagarumar karramawa ga shahararren dan wasan kasar marigayi Diego Maradona jin kadan kafin wasan da kungiyar ta buga da La Bombonera a jiya Lahadi. Iyalan Maradona sun halarci filin wasan, inda dubun dubatar magoya bayan kungiyar suka gaida su tare da rera waƙoƙin jinjina, yayin da kuma aka yaye kallabin wani hoton karrama marigayin. Maradona ya karfafawa kungiyar ta Boca Juniors, inda ya yi zaman dan wasa har sau biyu, inda ya zurawa kungiyar kwallaye 28 a cikin wasanni 40 da suka taimakawa kungiyar lashe gasar Primera Division ta kasar a shekarar 1982, kafin ya koma Turai ta kale da kungiyar Barcelona. Kana daga bisani kuma ya sake komawa kungiyar ta Boca a shekarar 1995, inda ya shekara biyu kafin ya yi murabus daga ta kale da. Shahararren dan wasan ya rasu a shekara ta 2020, to amma har yanzu ana tunawa da shi a duk faɗin duniya, musamman ma ƙasarsa ta Argentina, wacce ya taimakawa a matsayin dan wasa ta lashe gasar cin kofin duniya a shekara ta 1986. To ƙarshen labaran wasannin kenan. Murtala Faruk sanyin na ne a Washington DC.
A gai da Murtala, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa wannan karan a takaice.
Jawabin da Joe Biden zai gabatar a yammacin Litinin din nan a babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago da ke jihar Illinois ba shi ne ainihin wanda ke cikin zuciyarsa ba, yayin da COVID ta sa aka yi babban taron DNC 2020 ta kafar intanet. Taron na wannan mako zai kasance na farko inda Biden ya karbi nadin nasa a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar da kansa, da za a taya shi murna a yanayi na daban, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat za su yi fatan cewa zai samu wani mulki na biyu kamar magabatansa Barack Obama da Bill Clinton. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa na cimma manufofinta da har-haren da ta kai kusan makonni biyu a yankin Kursk na ƙasar Rasha, tare da samar da wurin fakewa a kan ƙarin har-haren Rasha da kuma zirga-zirgar dakaru daga kan iyakar Ukraine. Zelensky ya ce, muna cimma burinmu. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza ka iya zama dama ta ƙarshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su, da kuma kawo ƙarshen faɗan da ke tsakanin Hamas da Isra'ila. Blinken ya faɗa yau Litinin a Isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci, mai yiwuwa mafi kyau, watakila na ƙarshe, na damar dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida don samun tsagaita wuta da kuma ɗora kowa a kan kyakkyawar hanya ta ɗorewa zaman lafiya da tsaro.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Talata, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com, har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni kawo muku shirye-shiryenmu na yau, sai kuma wannan Duduwa Maye wadda ta haɗa tare da ba da umarni amma da injiniya na yau. Ni Sarfila Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.